sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin gumin tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi yau ranar talata 28 ga watan Janairun shekarar 2010 wato 2020 a cigaba da gudanar da shari'ar duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ne lauyoyin da ke kare shugaban suka fara bayanansu na kare shi daga zai dauki kwanaki uku za mu kawo muku ƙarin bayani hakan kuma muna tafi da sabon shirin kowa ya bar gida wanda wato Abdulaziz Adalu Toro ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu raro ke kira kuna aiko mana amma yanzu sai a fara gyara zama domin a fara da shirin cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi an koma zaman shari'ar tsige shugaban Amurka rana ta biyu ta kariya wato ta yunkurin tsige shugaban Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai bukatar kiran shaidu a karshen makon nan ko kuma babu jaridar New York Times ta ruwaito cewa tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya tabbatar da cewa Trump ya shaida masa ya sanya sharadin bada tallafin soji ga Ukraine har sai ta gudanar da bincike akan wasu abokan adawar sa na siyasa shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Chuck Schumer yana ganin shaidar Bolton za ta kara tabbatar da zargin da ake yi wa Trump na yin amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba matukin jirgin saman da yayi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya yi kokarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na kasa Jennifer Homendy ta hukumar kula da sufuri ta kasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana da tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya daki tsaunin jami'an sufurin jiragen sama sun ce sakon matukin na cewa dole sai ya haye sama domin kaucewa gizagizai ita ce kalma ta ƙarshe da suka ji daga jirgin dokar ƙasa ba ta yi tanadin sanya bakin akwatin adana bayanai ga jiragen sama masu saukar ungulu ba Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 a sakon da ya wallafa a shafin sa na Twitter a jiya Litinin Trump ya ce muna tattaunawa da China dangane da wannan cuta Premier kasar ta China Li Qingyang ya ziyarci birnin Wuhan a jiya Litinin domin tattaunawa da jami'an lafiya akan yadda aikin yaki da cutar ke tafiya Wuhan ita ce tsakiyar inda cutar ta barke kuma jama'ar yankin da ma makwabtan birane da dama suna fuskantar dokar hana zirga-zirga a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin magance yaduwar cutar shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus ya isa Beijing a jiya Litinin domin saduwa da jami'an kasar China da kuma tattaunawa da su akan cutar
to kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su na zanta da Malam Hassan Jibiya mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka game da shari'ar da yan majalisar dattawa ke gudanarwa inda lauyoyin shugaban suka fara jawabin kare Trump wanda zai kwashe kwanaki uku
to lauyoyin shugaba Trump sun fito sun ce ai babu wani laifi ma da shi shugaba Trump yayi abinda yayi bai kai wani laifi ba ko kuma babu wata shaidu ma da za a ce ma yayi laifin da ake zargin shi da shi na cewa ya rike wannan tallafi na kuɗi har sai an yi binciken ki abokin hamayyar shi na jam'iyyar Democrat Joe Biden to abinda suke kokarin su nuna kenan cewa ai bai ma yi wani laifi ba dan kudin da ya rike dama suna binciken kasar kan cin hanci da rashawa da aka san gwamnatin da shi ba wai dan abinciki ainihin abokin hamayyar shi ba
to wannan abu ne da suka saba faɗa da mantun can baya tun maka fara wannan shari'a cewa wannan ba laifi bane wasu daga cikin sanatocin sun ce laifi ne amma bai kai wanda za a tsige shi ba
ya ce ba ma laifi ba ne gaba ɗaya kuma in ma akwai ana zargin laifin da ake zargin shi da shi babu shaidu to ana cikin magana babu shaidan da zaka ce mutum ya yi laifi sai ga maganar littafin tsohon ne ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro wato John Bolton. Ana nan cikin weekend din sai wata jarida da ake cewa New York Times ta buga wato wasu daga cikin kalamai da zarge-zarge da yayi niyyar fitarwa a cikin wannan littafi da zai fita a watan March. To a cikin wannan an littafin da ya fita shi ya ce cewa shugaba Trump ya faɗa mashi da bakin shi cewa a ci gaba da rike wannan kuɗin har sai shi shugaban ƙasar Ukraine ya yi jawabin cewa zai ainihin kaddamar da bincike akan harkokin da ya shafi wannan kamfani da dan shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Burisma da an faɗi wannan kamfani sai an wato kaddamar da bincike akan harkokin kuɗinsa da sauransu da kan alaƙar shi dan Biden shi kanshi Joe Biden da wannan kamfani. To wannan ba ƙaramin abu bane, zai iya zama abin da zai iya canza yanda abubuwa za su kasance nan da 'yan kwanaki masu zuwa.
Kamar yadda ka faɗa cewar wannan littafi ya fito wanda yake babban magana ce ga wannan zai iya sauya akalar shari'a ga baki ɗayanta. To da alamu an sha nana ta cewa ana buƙatar shaidu, a kira shaidu wanda shi John Bolton na ɗaya daga cikin shaidu da ake son a kira. Kana tunanin cewa su sanatoci za su kirawo, za su amince da a kawo shaidu gabansu? To sai a biyo mu domin jin ci gaban tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala dauke da sauran labaran duniya.
Amurka ta ki sauya yunkurinta na rage yawan zaman sojojinta a nahiyar Afirka, duk kuwa da gargadin cewa janye tallafin na Washington kan iya kawo cikas ga yaki da ta'addanci a yankin. Ministan tsaron Faransa Florence Parly shine yayi roko na baya-bayan nan na ci gaba da saka hannun Amurka a yaki da ayyukan ta'addanci a jiya Litinin a yayin wani taro da manyan jami'an gwamnatin Amurka a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. To sai dai bayan kammala taron, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Washington za ta duba wasu batutuwa da ke neman kulawar gaggawa. Esper ya faɗa wa manema labarai cewa yanzu sun mai da hankali akan gwagwarmaya na manyan ƙasashe, da farko China sa'annan Russia. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai kalubalantar sa a zaɓen watan Maris kuma tsohon hafsan soji Benny Gantz sun shirya gudanar da taruka daban-daban a fadar White House, inda ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ba da cikakken bayani akan daɗaɗɗen shirinsa na warware tankiya tsakanin Isra'ila da Falastinu. Ana sa ran a bayyana tsarin a hukumance a yau Talata a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa na Trump da kuma Netanyahu. Netanyahu ya ce a cikin shekaru uku da suka gabata ya yi tattaunawa da shugaba Trump, babban abokin Isra'ila da kuma jama'arsa, dangane da waɗannan muhimman batutuwa na tsaro, kuma yana da tabbacin shi da Trump za su kafa tarihi. Gantz kuma a nasa ɓangare ya ce yana jira ya ga abin da ya kira muhimmiyar ziyara. Turkiya ta bayyana kai ƙarshen ayyukan bincike da ceto a jiya Litinin sakamakon ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa da ta dake ƙasar. An yi kiyasin adadin waɗanda suka mutu sun kai 41 bayan da aka gano wasu gawarwaki biyu a wani rusasshen gini a gundumar gabashin ƙasar. Kusan mutane 4,000 tare da taimakon injinan gina suka yi ta aiki a cikin tsananin sanyi domin tona baraguzai a Elazig da ke gabashin ƙasar, bayan girgizar ƙasar mai ƙarfin ma'aunin maki 6.8 wadda ta auku a ranar Juma'a. Jami'ai sun ce gine-gine 76 ne suka ruguje, yayin da kuma wasu ɗaruruwa suka lalace. Hukumomi sun ce zuwa yanzu sun tono mutane 45 daga cikin baraguzai.
To a gaida Murtala da karanto mana labaran duniya. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma kan tattaunawar da nayi da Malam Hassan Jibiya, inda na tambaye shi ko sanatocin da ke wannan shari'a ta tsige Trump za su amince a kira shaidu. Sai ya ce,
to kasan asafil wato wannan kotun da muke ciki ita ta majalisar dattawa suna iya canza dokokin shari'a su idan dai aka ce suna da akwai wanda suke son ayi canza wata doka sun suka fi rinjaye wato the simple majority ake ce na shari'a karancin wanda suka fi rinjaye kaga yanzu ana magana su mutum 51 su fito su rinjaye wani ra'ayi
tunda su 100 ne daman a cikin
yawa tunda su 100 ne su kuma kaga democrats suna da 47 to abin da yake da kai yanzu shin ana buƙatar ɗan jam'iyyar Republican guda hudu kawai su to su yi zaɓe tare da ɗan Democrat a samu wannan number 51 da ake nema saboda a iya ba da dama a kirawo wasu shedin wanda cikin su zai iya zama hadda shi wannan John Bolton wannan tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro
to amma kuma kamar maganar shedu da kake akwai idan aka ce za a amince wa bangaren majalisar wakilai ta kira shedu kana tunanin cewar su ma ɗan jam'iyyar Republican ba su ce suna son Joe Biden da ɗansa su gurfana ba
za su iya cewa ai yanzu su abinda Democrats ma suke nufi kawai wato ba su ki ba a ce a kira duk wanda za a kirawo in dai har za a bar su su kirawo wasu daga cikin mukarraban shi shugaba Trump kamar shi Joe Biden da kuma irin su Mick Mulvaney wanda yake na kusa-kusa da shugaban kasa ne sosai wanda kuma sun san wannan alaƙar da ta faru ta maganar rike kuɗin nan da kuma maganar binciken shi Joe Biden da kuma ɗansa to gaskiya su Democrats yanzu abinda suke nunawa a matakin majalisar dattawa ne za a kira wasu wa'annan wato ƙarin shaidu wanda su lokacin da suke tashi shari'a a majalisar wakilai ba su kira ba amma dalilin da suka bada shine ko da sun kirawo wato fada shugaban ƙasa za ta iya amfani da wannan ƙarfi nata ta hana su zuwa abinda zai kai da zuwa kotu kuma abin zai ta wato za a yi ta jan shi har zai iya wato shi ainihin kansu magana su ga ma ta kasa yin tasiri saboda ana jiran a ji abinda kotu za ta yanke ko ta tilasta ma wa'annan makarrabai na shugaba Trump su zo su ba da bashi ko kuma ta ce a'a ku majalisar dattawa wakilai ba ku da hurumin da za ku kira su zo su ku tilasta musu su zo su ba da shaida.
Malam Hassan Jibe kenan mai fashin baki kan harkokin siyasa a Amurka. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashi daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shiri na gaba sai a shakata da dan maraya.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin saka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so kwai shigaba mai amfani kwai shigaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara Allah nana haba yara manyan gobe. Hey. kai yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe amma yara Allah nana ta yara amma yara ta yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai yara manyan gobe amma yara Allah nana ta yara manyan gobe amma yara Allah nana kai yara manyan gobe san aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so
to Allah ya kira to a gaida Allah ya ji kan maza yanzu kuma lokacin da zamu kuma Gif Abdul Aziz ya kawo mana sabon shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bari
ka san wanda ba awa ka sace darago daranda masu yan zama kai wani goma mola wala ka san wanda ko jami
ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu mai suna kowa ya bar gida kashi mai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka dake nan birnin Washington DC shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su bari mu bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta to gare ki Malama Mary
Sanana Mary Akila Adamu daga Kaduna State Jama'a Local Government Nigeria nazo America domin karatu ne gidana yana karatu a seminary Little Seminary Minnesota da zuwan zuwan mu kenan domin yin karatu pastor
yana yau kenan karatu zama pastor
yeah
okay to malama Mary kike ke to daga Kaduna shekara nawa kenan da ke baro Kaduna
na kai ina shekara na biyu kenan domin mun bar Nigeria August 11, 2018
kina aiki a kinki zo ka kinki baro Nigeria
dama ina makaranta na gama makaranta kenan
to ya ke ga rayuwa a nan Amurka
to madaya da anan rayuwa ce wata ta shafan banda gida domin ba za mu hada don da su ga sun establish sun shirya rayuwar su yadda zai taimaka musu sun ga sun yi gaba da shi yadda da mu a gida rayuwa take anan sun shirya rayuwar su yadda zai kawo ginuwa da taimaka musu domin in kana nan ba za ka taɓa rasa abin yi ba in karatu ne sun shirya shi yadda za ka yi karatu ya ƴanmu kuma sun sa karatu dai sai dai wanda bai so yin karatu ko ba ka son yin karatu dole ne ka yi domin akwai amfanin yin karatu rayuwa a nan ba jingina ga wani
ba kamar gida ba ko
ba kamar gida ba a gida zaka gan yara ba sa son yin karatu zai zama ba wanda zai kula amma nan gwamnatin nan sun sa yara a gaba dole yaron ka ya je karatu
iko Allah to kina nan tare da mijinki kuma da ɗiyanki ko
ya muna nan dukan mu
ku nawa ne a nan a yanzu haka Amurka
mu uku ne
ko ku uku Allah sarki to ke gamsu da yadda ake gudanar da harkokin rayuwar nan Amurka
kamar da na bayani da fara sun tsara abubuwa yanda zai kawo tsara yin su sai dadi sannan anan babu rogo ba zai ya zama nan ba in kana rogonci ba za ka iya ba dole ne ka tashi sai kai ka nema abin da zai taimake ka a cikin rayuwa kuma in kai ciki ikon Allah za ka zan kai nasara
kenan dai kina son shi Amurka ba garin rago ba ne
babu
rago bai iya zama nan
ba zai iya ba.
Ikon Allah. Ya kiga yanayin siyasa a Najeriya yanzu haka?
Yanayin siyasa a Najeriya shi ne gaskiya akwai matsala. Matsalan shi ne masu siyasa za su faɗa da sun zo campaign. Abin da sun faɗa mana daban da abin da bayan sun ci zaɓe su gudana. Ba gaskiya. Kowa dai son ran shi yake yi da abin da dai zai kawo mashi cin gaba. Shi kadai ba sa juya baya. Ba su tuna da baya ba kamar yadda na gani a nan azin responsibility and accountability babu a gida ba kamar nan ba.
To ganiki me yasa babu irin wannan tsari a can?
A gida accountability babu tsoron Allah. Na biyu kuma ba su tuna da amanan da suka dauka. Ba su tuna da jama'a da sun zabe su.
Iko Allah.
Because in suka samu su manta da jama'a da sun zabe su ba su tuna su yi abin alkalin da suka dauka ba su tuna su cika ba. Wannan cin mutunci ne ga jama'a.
Yanzu haka idan shugabanni wanda ke jagorancin gwamnatin Najeriya suna sauraron ki, wani sako gare ki na musamman zuwa gare su?
Sako na zuwa gare su shi ne su tuna da cewa Ubangiji na kallonsu. Ya ba su zarafi ne su yi wannan shugabanci kuma dukkan shugabanci da suka samu a kashin kansu ba ne. Wasu za su ganka ba kudinsu ne ya ba su amma ba haka ba ne. Ubangiji ne ya yarda su samu wannan matsayi sannan kuma wata rana za su ba da lissafi a gabansa abin da yadda suka yi shugabancin da ya ba su. Saboda haka la'akari da cewa ransu ba hannunsu yake ba. Allah ne ya kirkira ransu kuma zai tambaye su duk yadda suka yi da shugabancin da ya ba su.
To Allah ya sa san ji wannan kira naki. To mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna Kowa Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To yanzu kuma ga wannan sakon.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar shawa Kamba local governor a Kebbi State. Yana Amurka ina son ku yi kamun sakona ga sabon shugaban sashen Hausa na gidan Radio na America wato Dr. Aliyu Mustapha Sokoto. Ina taya shi murna da fatan alheri. Allah ya taya shi ruku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Duniya ta san cewa kafin zuwa wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya tun 2015 a yi kusan kashi 1/6 na kasan Najeriya na hannun tsagero. Yau ba haka lamarin yake ba. Ai idan ba yabo ba fallasa.
Assalamu alaikum gidan Radio Muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Game da hukunci da aka yanke wa wannan baiwar Allah Maryam Fanda na kashe mijinta da ta yi, to a gaskiya a shari'ance a musulunci idan wannan al'amari ya tabbata ita sai ta gode wa Allah don an yi abin da Allah ya ce a yi, sannan kuma Allah ya sa ta wannan sanadiya da dafi to idan Allah ya sa ka samu rahama alfarmar wannan hukunci da aka yanke mata sai ta samu rahama ta samu aljanna
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka ya magana kamar shirto da sabon waka tana babu magana da kungiyar murya talaka magana da kungiyar kristoci Najeriya ta party da wani ƙarya ce ba mai dadda magana ta ba gwamnati ba ta da hannu kwata-kwata a cikin matsalar Boko Haram na dai kenan na biyu kuma Boko Haram tana kashe musulmi sai ma da take kristoci to amma nan ba ma shaida ne ba bai kamata a dinga kawo irin wannan maganganun ba wannan matsala ce da ta shafi kasa saboda in ma ta kungiya tana so ta bayyana ra'ayinta game da yanda jami'an tsaro ke gudanar da aikin su to bai kamata ta jiho addini a cikin lamarin ba
to madalla sakonan da ku masu raro ku aika mana kenan ku kira ku na ajiye mana to yanzu a nan birnin Washington DC a gogon mu na cewa karfe 2:25 na dare ga wannan sakon
yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba
to an samu zalunci ko ganawa sai mu zo mu sido
ba zai yi ba
saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce ka sai kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane
idan muka fito zanga-zanga ba mu jin daɗi ba da ake mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya Niger kamar da Chadi ko kuma karfe 5 na safe a gogon Ghana domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya sata dukiyar gwamnati ko danna haƙin mutane za a iya sauraron maimaicin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai
to madalla sai a cigaba da sauraron su a shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeici
baki
baki
baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa kamar daga fayar da yan takara gangamin yakin neman zabe alƙawuran siyasa da romon demokradiyya har zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Niger 7 agogon GMT da Ghana
to madalla an koma wato zaman shari'a da tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin tare da rahotannin samun sabuwar shaida da kan iya sauya kuri'ar 'yan majalisar dattawan jam'iyyar Republican akan ko akwai buƙatar kiran shaidu a ƙarshen makon nan ko kuma babu matukin jirgin saman da yayi hatsari ya kuma kashe shahararren dan wasan ƙwallon kwando Kobe Bryant ya yi ƙoƙarin kaucewa gizagizai ne kafin ya daki wani tsauni a cewar masu bincike na ƙasa Jennifer Homendi ta hukumar kula da sufuri ta ƙasa ta faɗa a jiya Litinin cewa jirgin yana a tazarar mita 700 a sama kafin ya dawo sama da mita 300 inda ya dake tsaunin shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin baiwa China duk wani tallafin da take bukata domin shawo kan barkewar mummunar cutar coronavirus da ta halaka mutane 81 a sakon da ya wallafa a shafin sa na Twitter a jiya Litinin Trump ya ce suna tattaunawa da China domin ganin an yi maganin wannan cuta
to madalla masu raro nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma izinci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da yake na gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daro Smith ni Sarfi Lahashin Gumel da na hada kuma na gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum